من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 97 hadithin al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari kuma za mu karanta tare da sharhin hadisin 483 zuwa hadisin 490 insha Allah. Wannan darasi yana ɗauke da bayani akan munin zalunci a karantarwar musulunci. Zalunci yana da muni a karantarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya shafi mu'amala tsakanin mutane. Shi wannan littafi al-adabul mufrad littafi ne da Imam al-Bukhari ya rubuta musamman saboda karantar da mu mu'amala zamantakewa a sunnar manzon Allah. Zamantakewa ba ta kyau, matukar akwai zalunci a tsakanin juna. Dalilin haka yasa Imam Bukhari ya ware wani sashi na littafin saboda magana akan zalunci. Nas'alullahi as-salamata wal 'afiya. Babi na 225 adh-dhulmu zulumatun. Al-Imam Bukhari ya ce wannan babi yana tabbatar mana cewa zalunci tufai ne, zalunci duhu ne mai yawa. Zalunci tufai ne, zulumatun. Al-Imam Ibn al-Jawzi kamar yadda Ibn Hajar ya kawo maganarsa a cikin Fathul Bari mujallal na 5 shafin 101 yana bayani a ƙarƙashin wato sharhin wannan kalma ta Imam Bukhari game da zalunci. Malamin ya ce al-dhulmu yashtamilu ala ma'siyataini. Shi zalunci ya shafi sako iri biyu. Zalunci ya shafi sako iri biyu. Na farko shi ne akhdhu malil ghairi bighairi haqqin. Ka ɗauki dukiyar wani ba tare da haƙƙi ba, ko ka tozarta shi ba tare da haƙƙi ba. Wannan nau'i guda ne. Na biyunsu shi ne mubaratin rabbi bil mukhalafa. Ka fito a fili ka nuna kai mai fanɗarewa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan mutum ya yi zalunci kamar yana gaya ma Allah ne, gani ina saba maka kai abin da za ka gaya ma. Wato mubaratu rabbi, ka fito ne a fili kana nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka mar biyayya ba. ابن الجوزي يقول والمعصية فيه أشد من غيرها صابان الله دا أكي تهنير ظالم تي يابزنني أكن دوان زنبي دا كسني أتونيا كم هكذا صابان الله وان دا أكي تهنير ظالم تي يابزنني أكن دوكم ونصابو دا أكي ما الله سبحانه وتعالى don haka yasa zalimcin yana nan iri-iri shi kansa Allah ana zaluntarsa babu zunubin da yafi zalunci girma gaba da karantarwar musulunci idan ka dawo ta sashin Allah subhanahu wa ta'ala tauye haƙƙinsa ne idan ka dawo ta sashin halittunsa li'annahu la yaqa'u galiban illa bil da'if alladhi la yaqdiru 'ala al-intisar waye ake zalunta shine mai rauni wanda ba zai iya kare kansa ba kuma ba zai iya rama cutan da aka yi masa ba wa inna ma yashu dhulmu an zulmati alqalb me dalilin da yasa Imam Bukhari yace zalimci dufai ne ba duhu daya ba akwai alaka tsakanin kalmar zalimci da kuma duhu asali da larabci az-zulmu duhu ne me yasa aka dauki kalma ta duhu aka kira zalunci da shi yace saboda asali zalunci yana tahowa ne saboda duhun zuciya zuciya take samun duhu Allah ka tsare mu da annahu law istanara bi nuril huda la'tabara da dai zuciya ta samu haske na shari'ar Allah da zuciyar za ta samu annuri ba za ta rika saka ma mai ita tunanin ya cuci wani ba fa idza sa'al muttaquna bi nurihim alladhi hasala lahum bi sababi taqwa don haka kamar yanda asalin zalunci duhu ne to haka zalunci yake kasancewa ga mai shi a ranar kiyama babu kyautar da Allah madaukake yake mu bayinsa a ranar kiyama kamar mutane su tashi da haske yawma tabyadu wujuhu wa taswadu wujuhu ranar kiyama mutum ya tashi da haske alama ce ta yatsira Allah ka bamu wannan dama ranar kiyama mutum ya tashi da haske to alama ce ta yatsira don haka yasa masu imani hatta a ranar kiyama suna addu'a ya Allah atimim lana nurana bayan ka tashi da hasken kana da roƙon Allah ya ƙara maka hasken saboda dadin ni'ima ta Allah subhanahu wata'ala to amma a wannan rana azzalimi zai gane zalunci duhu ne Allah ka tsare iktanafat zulumatu zulmi zalim haysu la yughni anhu zulmuhu shay'a ranar zalincinsa wato yake samar da duhu gare shi ranar da zalincinsa bai amfanarsa da komi wannan dalilin yasa ake cewa zalunci dufai ne duhu ne mai yawa ba duhu ɗaya ba a duniya duhu ne ga mai yinsa domin ya nuna cewar zuciyarsa akwai duhu babu shari'ar Allah babu haske na shari'ar Allah a zuciyarsa sannan kuma abinda yasa ake kiran zalunci da cewa duhu saboda mutum yana abinda zai cutar da kansa shi ya sani duk wanda ya cuci wani kansa yake cuta shi ya sani duk wanda ya zalunci zaluncin zai dawo gare shi amma duk da haka bai bar zaluncin ba kaga ya cutar da kansa sannan kuma ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan a kiyama ga duhu da zai taras wato duhu ne kan duhu tun daga duniya har zuwa kiyama zalunci babu haske a tare da shi wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka domin al-Imam al-Bukhari ya dauko kalman ne daga hadisin manzon Allah shine hadisin da zamu karanta haddathana bishrun bin muhammad as-sakhtiyani qala haddathana abdullah bin mubarak al-hanbali qala haddathana daud bin qais al-qurashi qala haddathana ubaydullah bin miksam al-qurashi قال سمعت جابر بن عبد الله ناجي جابر بن عبد الله الأنصاري يقول جابر يناجي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزع الله ياجي اتقوا الظلم وكيا يظالمك فإن الظلم ظلمات يوم القيامة saboda zalunci dufai ne a ranar kiyama duhu kan duhu duhu mai yawa ne ga mai yin sa a ranar kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattaqu shuhha kuma ku kiyaye mako mako na dukiya fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum domin kuwa mako ya halaka wadanda suka gabace ku tayaya akai mako ya halaka wadanda suka gabace mu hamalahum ala an safaku dima'ahu saboda ya dauke su mako ya dauke su har ya kai ga suka zubar da jinin juna safaku dima'ahu suka kai da zubar da jinin juna wastahallu maharimahum kuma suka halatta abubuwan da aka haramta musu wannan isnadin ya inganta ya taho cikin silsilatu sahiha hadisin 858 amma asalin hadisin yana sahihu muslim yana kitab albirri wasila babu tahrimi zulmi hadisin 2578 wannan hadisin jabir bin abdullah ba shi kadai ya rawaito hadisi daga manzon Allah da yake alakanta abubuwa guda biyu din a wuri daya ba da mako da zalunci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a wuri guda akwai hadisin Abdullah ibn Amr yana sunan Abi Dawud babun fi shuhhi yana sunan Nasa'i kuma shi ma hadisin sa ya inganta yana sahihul jami' sahih hadisi 2678 da kuma silsilatu sahiha hadisin 858 annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah bin amr ne ce khataba rasulullah akwai ranar da manzon Allah ya mana huduba yayi huduba fa kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum washuhha ku kiyaye mako ina yi muku gargadi game da mako fa innama halaka man kana qablakum bishuhhi domin kuwa abinda ya halaka waɗanda suka gabace ku mako ne amarahum bil bukhli mako ya musu umarni su yi rowa fa bakhilu sai suka yi rowa halin mako shike umarnin mutum ya yi rowa wa amarahum bil qati'a mako ya musu umarni su yanke zumunci fa qata'u sai suka yanke zumunci wa amarahum bil fujur mako ya musu umarni su zama fajirai fa fajaru suka zama fajirai din suka fajirce wato mako yana zama sababi na laifuka masu yawa shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kuma mun yi sharhin wannan hadisi baya har mun kawo maganar Ibn Taymiyya wanda yayi ta a cikin majmu'u fatawa mujallal na 1480 game da mako yana cewa ash-shukku huwa shiddatul hirsi allati tujibu al-bukhla waz-zulma mako shine tsananin rowa tsananin kwadayi na dukiya kai tsananin kwadayi na dukiya wanda shike haifar da rowa da zalunci idan mutum yana da mako to yakan so ya ta ƙara samun dukiya kuma ya rowanta wannan halin na mako shike kawo wato zalunci da kuma rowa saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada su a wuri guda da mako da rowa da zalunci wa huwa man'ul khairi wa karahatuhu zama mutum ya ki bada alkhairi yana kyamar ma ya aikata wani alkhairi duk abinda zai zama akwai falala tattare da shi zaka ga mutum yana nisantarsa yana da halin da zai bada zakka amma yana kyamar ya fidda zakka yana da halin da zai gina makaranta ya gina masallaci ya taimaka ma bayin Allah yan uwansa na cikin bukata amma ya kasa wannan hali na makoshi ya hana shi Allah ka tsare Ibn Qayyim al-Jawziya shi ma ya magana kan wato mako cikin littafin Al-Wabil Sayyid yana shafin 33 yace al-farqu baina ash-shuhi wal-bukhli abinda ya bambanta tsakanin mako da ruwa anna ash-shuha huwa shiddatu al-hirsi ala ash-shay'i mako shine tsananin kwadayin dukiya wal-ikhfa'u fi talabihi wal-ihfa'u fi talabihi da wato tsanantawa ta wajen neman sa zama mutun ya dage yaga cewa ya tara dukiya din wal-istiqsa'u fi tahsilihi duk hanyar da za a yi a samu dukiyar sai tabbata ya bi sai ya karkare sai yace amma ruwa fa al-bukhlu man'u infaqihi ba'da husulihi rowa shine mutun yake bayarwa a bayan ya samu, bayan mutun ya samu dukiya yake bayarwa sai a ce wane yayi rowa. Wa hubbihi wa imsakihi, ya zama yana son dukiyar, ya rike dukiyar, fa huwa shahihun qabla husulihi. Saboda haka abin da ke bambanta mako da rowa, Ibn Qayyim al-Jawziyya yace mako shine kafin ka samu dukiyar kana da wannan hali, sai a ce bakhilun ba'da husulihi, amma mutum yana zama marowaci ne bayan ya riga ya samu dukiyar. Don haka sai yace fal bukhlu samaratu shuh, asali ruwa sakamako ne na mako, wato mako ke jawo ruwa. To babu shakka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace shi zalunci duhu ne. Akwai misalai waɗanda za mu iya samu cikin Al-Qur'ani wanda ke nuna cewar shi zalunci tun daga duniya Allah subhanahu wa ta'ala yake azaba a kansa. Misalin hadari na zalunci wato shi ne cewar Allah subhanahu wa ta'ala a suratul Qasas ayata 59, wama kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu alaihim ayatina wama kunna muhlikal qura illa wa ahluha zalim. Kamar Allah subhanahu wa ta'ala yana tabbatar mana bai taba ma halaka wata alƙarya ba face a dalilin zalunci. Duk jama'an da kaga an halaka su a dalilin zalunci. Haka a suratul Kahfi aya ta 59, wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam, wadannan alƙaryu da muka halaka su, wato mun halaka su ne a lokacin da suka yi zalunci. Waja'alna li mahlikihim maw'ida, saboda haka hatta a duniya kenan Allah subhanahu wa ta'ala kamar babu zunubin da ya halaka mutane a kansa face dalilin zalunci. Kuma duk wani sako da kaga mutane suna aikatawa, in kaji an ce Allah ya halaka su, to kai nazari game da wannan sakon zaka samu ƙarshen sa zalunci. Allah ka tsare mu. Kuma a baya mun yi magana game da makodin nan, saboda Imam Bukhari ya yi babi a kansa. Mun kawo cewar Imam Nawawi sharhin da yake ma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato hadisin Jabir da ya taho a Sahihu Muslim wanda muka karanta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wattaqu shuhha fa inna shuhha ahlaka man kana qablakum, ku kiyaye mako dan ko mako shi ya halaka wadanda suka gabace ku. Al-Qadi Iyaw wanda shekarunsa 895 rabonsa da duniya a yau, Allah ya masa rahama, mai littafin Ashifa, yana cewa yuftamalu anna hadha al-halak huwa al-halak alladhi akhbara bihi fi dunya, halakawar da Allah ya bada labari yayi makafirai yayi ma'azzalimai a duniya shi ake magana. Bi annahu safaku dima'ahum, mako yana sa mutane su kai ga zubar da jini. Wa yuftamalu annahu halak al-akhirah, tana yiwa halaka ce ta lahira, halaka ta duniya, sannan kuma akwai wata ta lahira. Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zalunci wato duhu ne mai yawa, dan musibarsa bata tsaya ga duniya kawai ba. Haka shi ma Imam Mawardi yake faɗa a littafin Adabuddin wa Dunya, Adabuddunya wa Din, sharhin 299, wa kad yahdusu an al-bukhl min al-akhlaq al-mazmuma, wato baka raba mako da zalunci a hada suke, baka raba mako da zalunci wanda shi makon yana haifar da laifuka masu yawa wanda dukkansu suna karkashin zalunci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada su. Allah ka tsare mu. Hadisi na gaba, haddathana Hatim qala haddathana al-Hasan bin Ja'far al-Bukhari qala haddathana al-Munkadir bin Muhammad bin al-Munkadir an abihi, ya karbo hadisin daga babansa shine Muhammad bin al-Munkadir at-Taymi an Jabir bin Abdullah al-Ansari, wannan hadisin ma riwayar Jabir ce, riwayar Jabir ne, Allah ya kara masa yarda. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya ce yakunu fi akhiri ummati maskhun wa qasfun wa khasfun, a ƙarshen al'ummata wato rikidarwa zai kasance, haka nan jifa da tsakuwa zai kasance wa hasfun da nutsarwa a cikin ƙasa shi ma zai kasance abubuwa guda uku dinnan za su tabbata a ƙarshen al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka ce ƙarshen al'ummar annabi ana nufin musulmai ƙarshen al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne waɗanda suke dab da kiyama dab da ƙarshen duniya saboda lokacin imanin yayi nisa halaye sun lalace tarbiya ta baci Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ƙarshen al'umma ta yazo to wannan lokaci za a samu uquba iri uku mashun shine rikidarwa a rikidar da mutane su koma wasu dabbobi saboda fushin Allah sannan qazfun shine jifa da tsakuwa akwai tsakuwa a sararin samaniya Allah dai ya mana garkuwa ya kare mu daga zubowar su banda Allah ba mai iya kare dan adam amma idan fushin Allah ya tabbata Allah yana ba mu tsakuwar daman saukowa kuma ba dan adam da ya isa ya hada shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙarshen al'ummarsa wannan lokaci zai zo wanda Allah subhanahu wataala zai yi wato zai jefo tsakuwa daga sararin samaniya wanda zai halaka wasu mutane wa khasfun da kuma nutsewa cikin ƙasa ƙasa ta nutsar da wasu mutane nan ma a dalilin fushin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yubda'u bi ahlil mazalim masu zalunci su da waɗanda za a fara da su Allah ka tare to wannan riwayar tana da rauni hakika kamar yanda sharhinta ya zo a cikin silsilatu sahiha karkashin hadisi na 1787 amma babu shakka waɗannan nau'ukan azaba guda uku waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga za su auku duk da cewar wannan isnadin yana da rauni amma an samu hadisai daga sahabban manzon Allah guda bakwai wanda ya fi ƙarfin musulmi ya kareta ba mutum ɗaya ba ba biyu ba sahabban manzon Allah mutum bakwai waɗanda sun tabbatar da haka kuma hadisansu sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-imam al-hakim musamman cikin al-mustadrak yayi babi ba shi kadai ba malaman hadisi da yawa sun yi babuka don su tabbatar da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace la tanqawi hadhihi ad-dunya hatta yaqa'a al-khasfu wal-mashu wal-qasf sunan babi kenan al-imam al-hakim yace duniyan nan ba za ta kare ba sai nau'in uquba guda uku sun auku da nutsarwa a cikin ƙasa da rikidarwa a mai da mutane wasu halittu da kuma ruwan duwatsu shine jifa da duwatsu daga sararin samaniya na farko akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha ta ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la yakunanna fi hadhihi al-ummati khasfun wa mashun wa qazf manzon Allah ya faɗi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lallai ne a cikin wannan al'ummar ta musulmi Allah ka saba mu bari a cikin wannan al'ummar tasa za a samu uquba ta nutsarwa cikin ƙasa wa mashun da kuma uquba ta rikidarwa wa qazfun da uquba ta jifa da tsakuwa daga sararin samaniya kila sai aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ana haliku wa fina salihun yanzu za mu halaka duk da cewa cikin mu akwai mutanen kwarai ba shakka hatta a ƙarshen zamani ba a rasa mutanen kwarai ana samun mutanen kwarai sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mar tambaya saboda laifin wasu sai Allah ya halaka wasu shine tambaya ya rasulullah za a halaka mu alhali cikin mu akwai na kwarai saboda na banza saboda laifin mutanen banza kala sai manzo Allah ya ce na'am kware kuwa idza kasura al-khabasu manzo Allah ya ce idan datti yayi yawa Allah zai halaka ku hatta mutanen kware da suke cikin ku wannan hadisi na Aisha yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi 2185 annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan za a halaka mutanen banza kuma hatta na kware da ke cikin su ma za a halaka su illa dai za a tashi a kiyama kowa da niyyarsa kai a lahira ka tashi mutumin kware ne, wancan kuma ya tashi mutumin banza ne. Kuma hadisin nan yana cikin Muwatta ta al-Imam Malik, yana hadisi 1823, amma shi al-Imam Malik ya rawaito hadisin daga Ummu Salama, ita ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salama tace, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, yanzu za a halaka mu, alhali cikin mu akwai mutanen kware? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, na'am idza kasura al-khabas, kware ko za a halaka ku idan wato kazanta ta yi yawa, idan kazanta ta yi yawa za a halaka ku gaba ɗayan ku da na kirki da na banza. Amma riwayar da ta zo cikin Sahih Bukhari da kuma Sahih Muslim na wannan hadisin ba ta Aisha bace, ba ta Ummu Salama bace, riwayar Zainab bintu Jahsh ce, ita ma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Ita Zainab bintu Jahsh tace, istaikaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minan nawmi muhmarran, annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka daga bacci, fuskarsa ta yi ja, wato alamar ya tashi cikin razana da tashin hankali. Manzon Allah ya farka daga bacci, ka san baccin annabawa kuma wahayi ne. Lokacin da manzon Allah ya farka, ya farka da wato alamar bai ji daɗi ba, ya farka yana cewa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wailul lil arabi min sharrin ka diktaraba, kaito ga larabawa ga wani sharri ya kusa zuwa gare su. Kaga manzon Allah ya sani akwai musulmai a cikin larabawa, amma ba musulman ya kira ba, yace kaito ga larabawa ga wani sharri ya zo kusa da su. Manzon Allah ya farka yana faɗin haka. Kaga wannan sharri da manzon Allah yake magana bai takaita ga musulmai ba, domin da a ce ya takaita ga musulmai ne, da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce, wailul li ummati, kaito ga al'ummata. Amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wailul lil arab, kaito ga larabawa, wani sharri gashi nan ya zo kusa. Kala Zainab, sai ita Zainab ta ce, fa kultu, sai na ce, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, yanzu za a halaka mu saboda laifin wasu tsiraru, alhali akwai na kwarai a cikinmu? Kala sai manzo Allah ya ce, na'am idza kasura al-khabas. Kaga hadisin Aisha, abinda manzo Allah ya faɗa kenan, hadisin Ummu Salama, abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kenan, haka nan hadisin Zainab bintu Jahsh. Kuma kamar yadda Imam Zarkani yake faɗa, al-khabas, abinda manzo Allah yake nufi da kazanta in ta yi yawa, shine al-fusuqu wash-sharr, idan fasikanci yayi yawa a cikin jama'a to halaka tana zuwa, idan sharri yayi yawa a cikin jama'a to halaka tana zuwa. Wanda shi kaga waɗannan hadisai guda uku duka riwayoyin su sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, suna wadatar ma hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo wanda muka karanta, ko da shike isnadin sa bai inganta ba, amma ma'anar guda ce. Tunda zalunci sharri ne, idan zalunci ya yawaita a cikin jama'a to babu shakka halaka tana zuwa, fasikanci idan ya yawaita a cikin al'umma to babu shakka halaka tana zuwa, babu makawa. Wanda shine abinda manzon Allah ya tabbatar, matukar kuna rayuwa da mutane kuna ganin halayensu na lalacewa, to idan baka iya gyarawa ka tashi daga wannan gurin, amma babu makawa, azabar Allah tana zuwa. Allah ka tare. Mutum na biyu shine Abdullah ibn Mas'ud, shi ma ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce, baina yadayi sa'ati, daidai gab da sa'ar ƙarshe na duniya, maskhun wa khasfun wa qazfun, za a samu rikidar da wasu mutane musulmai, za a samu lokaci da za a nutsar da wasu mutane kuma musulmai ne, kuma za a samu lokaci da za a yi ruwan duwatsu akan wasu musulmai kuma, in ji manzon Allah. Kuma hadisin Abdullah ibn Mas'ud shi ma ya inganta, yana Sahih Sunan Ibn Majah, hadisin 3296. Akwai riwayoyi da aka samu na Abu Huraira wanda suke zama shawahid, ka duba Sahih Ibn Hibban. Sahabi na uku shine Abdullah ibn Umar, Nafi'u ya ba da labarinsa cewar ja'ahu rajulun wani mutum ne yazo ga Abdullah ibn Umar fa qala sai yace inna fulanan yaqra'u alayka as-salam wani yana karanta maka sallama wato wani bako ne yazo da ya taho sai yake ga Abdullah ibn Umar na fito daga gari kaza amma wani dake wannan gari yace in nazo in karanta maka sallama fa qala lahu sai Abdullah ibn Umar ya ga ma dan sakon yace masa innahu balagani annahu qad ahdasa shi wanda kake ga ya mun yace a karanta mun sallama ai na samu labari ya fada ma bid'a fa in kana qad ahdasa to in ko lalle ya fada ma bid'a fala tuqrihu minni salamani in ka koma garin karka isar da sallama ta gare shi inji Abdullah ibn Umar saboda sallama ta gare shi ba ta da ma'ana fa inni sami'tu rasulullah saboda ni naji manzon Allah ya kudu yana cewa yakunu fi hadhihi al-umma a wannan al'umma wata riwayar ma manzon Allah ya ce fi ummati cikin al'umma ta dinna khasfun aw maskhun aw kasfun za a samu nau'in azaba ɗayan uku ko dai nutsarwa ko kuma rikidarwa ko kuma wato jifa da tsakuwa daga sama amma zai tabbata da fi ahlil qadar ga mutanen da suke musanta kaddaran Allah subhanahu wataala to shi wannan da yace a karanta sallama ga Abdullah ibn Umar yana daga cikin wadanda suka yi inkarin kaddaran Allah dan ita ce bid'a ta farko da ta fara bayyana a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna inkarin kaddaran Allah subhanahu wataala don haka Abdullah ibn Umar yace ga hadisin da naji daga manzon Allah naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa nau'in azaba uku dinnan lalle zai auku ga mutanen da suke inkarin kaddaran Allah subhanahu wataala so kaga kenan shi Abdullah ibn Umar ba zai karbi sallamar sa ba hadisin Abdullah ibn Umar yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 2152 kaga nan ma an samu tabbacin nau'in azaba uku dinnan za su tabbata akan musulmai kafin karshen duniya Allah ka tsare mu mutum na hudu shine Abdurrahman bin Suhari al-Abdi ya rawaito hadisi daga babansa shine Suharu bin Sakhrin al-Abdi sahabin manzon Allah Suharu bin Sakhrin yace sami'tu Rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana cewa la takumu sa'atu hatta yukhsafa biqaba'il sa'ar karshe ba za ta tsaya ba sai an nutsar da kabilu ba ma mutum da yake biyu ba kabilu za a nutsar da su cikin kasa saboda tsaban fasikancin su manzon Allah yace za a nutsar da kabilu a neme su an rasa kasa ta wato ta hade su yuqalu har ma za a rika cewa man baqiya min bani fulan to kabilar su wane waye ragu sai a ce ai ba kowa duk sun kare kasa ta nutsar da su manzo Allah ya ce zamani na tafi sai ya faru wannan hadisin yana al-musnadul imam ahmad wanda ibnu hajar ya inganta isnadin sa wato a cikin fathul bari mujallal na 8 shafi na 142 na biyar shine baqira matar al-qaqa ibn abi hadratin al-aslami baqiratu tana cikin sahabbai tana cewa sami'tu rasulullahi ala minbar naji manzon Allah ya faɗa akan minbari ya kudu yana cewa ya haula ya ku waɗannan sahabban nawa ku saurare ni ya ku waɗannan sahabban nawa ku ji abin da zan faɗa muku idan sami'tum bi jayshin kad khusifa bihi qariban idan kuka ji labarin wata runduna ta mayaka kasa ta haɗiye su a nan kusa da Madina faqad adallati sa'a sai manzo Allah ya ce to sa'ar karshe ta zo dab da aukuwa wanda ya nuna maka fasadi ba zai tsaya har ma wato ba zai bar har ma kasar Saudiya ba fasadi sai ya shiga za a samu mayakan da za su tafi hatta kusa da Madina manzo Allah ya ce Allah zai nutsar da su idan kun ji labari wannan lokaci ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sa'ar karshe ta matso ku zauna da shiri hadisin shi ma yana cikin riwaya ta Imam Ahmad kuma ya inganta yana sahihul jami'i sahih hadisin 618 sahabi na shida shine Imran bin Husayn, shi ma ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullahi qala, manzo Allah yace fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskhun wa qazfun, cikin wannan al'umma tawa za a samu ukuba ta nutsarwa cikin ƙasa da kuma ukubar rikidarwa da ukuba ta ruwan duwatsu. Faqala rajulun min al-muslimin, sai wani mutum daga cikin musulmai yayi tambaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa mata zaka, ya Rasulullah yaushe wannan abu zai auku? Kala sai manzo Allah yace kana son ka san lokacin da ukuba uku dinnan zaka auku? Manzo Allah yace idza baharatil qainatu, idan mata mawaka suka bayyana, wal ma'azifa da kide-kide suka rinjaya, wa shuribatil khumur ana shan giya, hatta a tsakanin musulmi, manzo Allah yace to ka jira lokaci yayi. To wanne ne wanda bai faru ba yanzu? Mata mawaka ko ko kida? La hawla wala quwwata illa billah. In ka duba Nailul Awtar na al-Imam Shawkani ya kawo wasu riwayoyi daga cikin wanda muka magana akai hadda wannan. Al-Imam Shawkani yace lallai isnadin hadisin nan yana da kyau, kuma hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi, hadisin 2212. Sannan mutum na bakwai shine Abu Malik al-Ash'ari, shi ma ya rawaito hadisi game da ukuba uku din nan lalle za su auku kafin ƙarshen duniya. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashrabanna nasun min ummati al-khamra, lalle ne nan gaba wasu mutane daga cikin al'ummata za su rika shan giya, yusammunaha bi ghairi ismi hadha, ma su canza sunanta saboda ta samu daraja, barasa za a kira ta bagiya ba ko? Manzo Allah yace za su ma canza sunanta saboda ta samu kima, karuwancin ma canza sunan shi za a yi. Yasa malamai suke cewa duk wani abin da manzo Allah ya haramta kusa da ƙarshen duniya sai an canza an ce yana da kyau, sai a ce wannan abu mai kyau ne saboda canza suna za a yi, karuwa sai a ce mace mai zaman kanta ko? Manzo Allah yace yu'safu ala ru'usihim bil ma'azif, musulmai ne sun zauna suna shan giya ana kada-kade a kawunansu, bil ma'azif wanda shine ad-dufuf, ana buga ganguna gare su, wal mughanniyat ga ƴan mata suna rera waka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhsifu Allahu bihim al-ardh, Allah zai nutsar da su a cikin ƙasa, wa yaj'alu minhum al-qiradata wal khanazir, daga cikin su akwai wanda Allah zai maida su zama birai da aladu. Wannan riwayar ta hadisin Abu Malik al-Ash'ari ita ma ta inganta, tana sahih sunan Ibn Majah, hadisin 3263. Al-Imam al-Baihaqi littafin As-Sunan al-Kubra ya kawo hadisai saboda ya tabbatar ma haramcin kida, kowane irin nau'i na kida da kalangu da ganguna da sauransu, ya tattaro waɗannan hadisai. Sai al-Imam al-Baihaqi ya ce wa li hadha shawahid min hadisi, waɗannan hadisai ma da muka faɗa ba iyakan su ba kenan. Akwai riwayar sayyiduna Ali bin Abi Talib, akwai riwayar ta Imran bin Husayn, akwai riwayar ta Abdullah bin Busrin, akwai riwayar ta Sahal bin Sa'adin As-Sa'idi, akwai riwayar ta Anas bin Malik, akwai riwayar ta Aisha radiyallahu anhum ajma'in anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kuma malamai da suka rubuta littafai game da tsawatarwa dangane da hadari na kide-kide da wake-wake, akwai Ibn Qayyim al-Jawziyya wanda ya rubuta littafi kacho kam akai, amma in ka duba littafin sa Igasatul Lahfal ya jera wasu hadisai daga cikin waɗannan, yana juzu'i na farko shafin 509. Allah ka tare mana imani. Hadisi na gaba, حدثنا أحمد بن يونس التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون وأن صاحب الإمام مالك يناتكين الماجران الإمام مالك إن كان كرنت لتقن فيكه ذكرك كرد سونا ابن الماجشون ببن مالمين الله يمسح رحمه. قال أخبرني عبد الله بن دينار القرشي يتي عبد الله بن دينار يبان الأفار وأن حديثا عن ابن عمر ya karbo daga Abdullah ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace az-zulmu zulmatun yawm al-qiyamah ci zalunci dufai ne a ranar kiyama ba duhu dai ba tasallallahu salamatu wal afiya kuma hadisin Abdullah ibn Umar dinnan shi ma ya inganta yana wannan isnadin yana silsilatu sahiha hadisin 1858 asalin hadisin muttafaqun alai hadisin Abdullah ibn Umar yana sahihul bukhari yana kitabul mazalim babu zulm zulmatun yawm alqiyama yana sahih muslim kitabul birri babu tahrimiz zulmi kuma akwai riwayar al-imam ahmad hadisin nan na Abdullah ibn Umar wanda aka samu kari Abdullah ibn Umar a hadisin riwaya ta al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da cewa ya ayyuhan nasu ittaqul zulma ya ku mutane ku kiyaye zalunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda zalunci dufai ne a ranar kiyama wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wa zulma yana muku gargadi ku yi hattara ku kiyaye zalunci Allah ka samu iya kaga yana ta kawo sunayen hadis sahabbai riwayoyi daga sahabbai game da kalmar az-zulm zulmatun yawm al-qiyama ga waɗanda muka yi magana akai kuma a baya can ma mun karanta hadisin Abu Huraira shine hadisin 470 an Abi Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wash-shuha فإنه أهلك من كان قبلكم سفكوا دماءهم وقفؤوا أرحامهم والظلم ظلمات يوم القيامة هذا حديث أبو هريرة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمرو كما مسمى من كرنت بابنا مكو أبايا واندشيني درسينا حمسون دفن بابنا دريبيو دا سبعين دبقوي wanda shi ma yana tare da saboda da mako da zalincin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su a wuri guda ibn rajab cikin jami'ul ulum wal hikam wato sharhin 40 hadis juz'i na farko sharhin 332 yace fa idza kana al mu'minuna ikhwa idan mu'minai yan uwa ne kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani idan mu'minai yan uwa ne to ai abin da ya kamata a samu a tsakanin ƴan uwa shine soyayya ba kokarin cutar da juna ba umiru fi ma bainahuma bima yujibu ta'allufal qulubi wajtima'aha shi yasa ake umarni da duk abin da zai kawo haduwar zukata maimakon abin da zai raba su tunda an ce mu'minai ƴan uwan juna ne kamata yayi a ce an samu abin da ke hada su ba raba su ba wannahu amma yujibu tanafur alqulub wa ikhtilafaha ana hana mu'minai duk wani abin da za su yi wanda zai kawo kyamar juna da wannan ya guje ma wannan wa aidan fa inna al-akha min sha'nihi an yusila li akhihi an-naf'a asali idan aka ce wani dan uwanka ne to ai ya kamata a ce yana isar da alkhairi gare ka abin da zai amfane ka wa yakuffu anhu ad-darar abin da zai zama cuta ne mutum zai kame ba zai aikata shi ba ومن اعظم الضر الذي يجب كفه عن الاخ المسلم الظلم saboda haka idan akwai wani abun da yafi girma na cutarwa wanda ya kamata ka tsare karka yadda dan uwa musulmi ya samu ta wajenka shine zalunci kai kokari ka tsare kanka dan uwa musulmi wato baka zalunce shi ba wa hadha la yahtasu bil muslim yace kuma ba ma musulmi kadai ba a karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bal huwa muharramun fi haqqi kulli ahad zalimci haramun ne hatta ga dabba har ma ga kafiri manzo Allah ya haramta mana zalimci hatta ga kafirai hatta ga dabbobi yana cewa fatakum man hadhihi nusus kulluha wadannan hadisi da suke tsawatarwa akan zalimci suna dauke da darasin annal muslim la yahillu إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه حرام ne ya zamanto ka isar da wani abu mai cutarwa ga wani musulmi shin wannan abin da zai cutar da musulmin nan min qawlin aw fi'lin maganar ka ce dalilin ta wani musulmi zai ji zai cutu
ko kuwa aikin ka ne a dalilin sa wani musulmi zai cuto haramu ne saboda cuta ta kowace fuska Allah subhanahu wataala ya haramta ta don haka ta maganar ka kar a samu ka cuci wani ta aikin ka kar a samu ka zalunci wani akwai hadari gare shi saboda ba wai cutar ta jiki ne kadai ba hatta ta maganar ka so dole ne mu kiyaye yanda muke zama da mutane me nake yi wanda wani musulmi ke cutuwa ni ina so in ji dadin rayuwata amma kuma a halin hakan wani yana cutuwa to abinda kake yin na ya zama zalunci saboda baka bashi nasa haƙƙin ba me kake yi wanda a dalilin sa wani ya cutu kuma baka da hurumi akan yin wannan abin domin da yawa muna aikata abubuwan da ba ma tunani ba mu da hujja a wajen Allah da manzonsa amma muna aikata shi ba tare da mun waiwaya mun duba irin sakamakon da zai haifar mana a kiyama ba Allah ka tsare mu wannan yana cikin maganar da Ibn Taymiyyah ya yi cikin littafin Ar-Radd 'ala al-Mantiqiyyin yana cewa wa kullu amalin yu'maru bihi fala budda fihi min al-'adl duk wani abin da kaji Allah ya ce kai to akwai adalci a ciki misalin sa shine kai sallah akwai adalci kai tilawar al-Qur'ani akwai adalci to idan za a samu yace fal adlu ma'murun bihi fi jami'il a'mal inji Ibn Taymiyyah duk wani aikin da Allah ya ce kai akwai adalci wato kar ka yadda wani ya cutu a dalilin wannan abin da Allah ya ce kai wa zulmu manhiyun anhu nahyan mutlaqan zalunci gaba ɗayan haramta don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida yaji wasu na karatun alqur'ani da ƙarfi a masallaci manzo Allah ya fito ya ce kai tsaya mana ai tilawa ibada ce me zai sa ka daga murya ka yadda wancan kuma zai cutu kaga ibadar da za ka yi na tilawar alqur'ani nan ma manzo Allah bai yadda a samu zalunci a cikin shi ba saboda kai a wurin ka ibada ne amma wani kuma yana iya zama cutarwa gare shi saboda ta yanda ka daga murya wanda a dalilin wannan hadisin ma malamai da aka samu wadanda ke ganin karantar da yara alqur'ani a masallaci bai dace ba saboda yana hana wasu kuma ibada a cikin wannan masallacin tunda shi yaro bai san ya kamata ba zai daga muryarsa wanda kuma dalilin hakan wani ba zai samu damar ibadan ba yana daga cikin dalilai da malamai suke kafawa akan haka to kaga hatta tilawa ta alqur'ani wanda ibada ce amma dole a samu adalci a ciki shine abin da Ibn Taymiyyah yake magana sallah ibada ce dole a samu adalci a ciki kana sallah amma kabbaranka na harama kana karshen masallaci wanda ke gaban masallaci yaji kabbara ba mamaki ana sallar jami'i ta inda zaka gane kuskuren abin ana sallar jami'i wani ya shigo kabbaran harama yayi da karfi sai wani ya ruku ya dauka liman ne kaga ka zalunce shi ko da an samu adalci a sallar ka shi din da bai cutu ba saboda adalcin shine ka bayyana kabbaranka yanda kai kadai zaka ji na kusa da kai ma ba zai ji ba saboda shine al-ijhar amma ka daga murya duk masallacin anje wanda kuma ya saba sunnar manzon Allah zai zama at-tashwish wanda zai rikitar da ibadar wasu to wannan malamai sun yi magana tattare da zalunci ta inda yake da fuskoki da dama ta inda yake da hadari Allah subhanahu wataala ya sa mu iya kiyayewa yana daga cikin waɗanda suka yi sharhi akwai al-Imam an-Nawawi ya yi sharhin hadisin nan wato kamar yadda muka ce Ibn Hajar ya yi sharhin hadisin ka duba sharhin hadisin Ibn Hajar sharhin hadisin na az-zulmu zulumatun yawmal qiyama tunda ya zo cikin sahih al-Bukhari yana kitabul mazalim babu az-zulmu zulumatun yawmal qiyama yana sahih Muslim yana kitabul birri was-sila babu tahrimi az-zulmi saboda haka akwai sharhin Ibn Hajar yana Fathul Bari mujallad 5 shafi 101 akwai sharhin al-Imam an-Nawawi yana sharh sahih Muslim juz'i na 16 shafin 120 haka sharhin in ka duba sunan Abi Dawud Aunul Ma'bud in ka duba sharhin waɗannan littafan hadisi zaka ga babu malamin da ke sassautawa game da sashi na zalunci saboda babu zunubin da yafi girma a wajen Allah subhanahu wataala fiye da zalunci Allah subhanahu wataala ya tsare Al-Imam Bukhari ya ce waɗannan malamai biyu sun karantar da mu hadisi guda مسدد بن مصاحب بن إسحاق بن راهوي قال سكتي حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي معاذ بن هشام يتي بابانا يكرن تدمو حديث النسو ننشي هشام بن أبي عبد الله sambari al-basari an Qatada bin Di'ama ya karbo hadisin daga Qatada al-Imam Qatada bin Di'ama as-Sadusi wallahi wannan malami yana cikin malamai wadanda suke da abin mamaki a tarihi al-Imam Qatada yana cikin wadanda ake buga misali da karfin haddan su duk abin da ya shiga kunnan sa ya zauna ko menene yanda ka sai rikoda Allah ya musu rahama al-Imam Qatada bin Di'ama as-Sadusi ana cewa kana min awiyatil ilmi wa mimman yuqrab bihi al-masal fi quwwati al-hifz kaduba lit-tarihi sa an abi al-mutawakkil ya karbo hadith daga abu al-mutawakkil an-naji abu al-mutawakkil an-naji asalin sunansa Ali ibn Dawud al-Basri mai yake da wannan wato al-kunya an abi sa'id al-khudri ya karbo hadith daga abu sa'id al-khudri sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine sa'ad bin malik Allah ya kara masa yarda الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا خلص المؤمنون من النار إذا ما سيماني سكك أتدى غوتا أرانا الكيامة إذا أنت ما سيماني سنك أتدى غوتا أنا لحسن كيتر سرادي نوان دي كيتر سرادي توياك أتدى غوتا الله كسام إياه إذا ما سيماني سكك كيتر غوتا سكك أتدى غوتا hubisu bi qantaratin bainal jannati wan nar za a tsare su a wata gada ita wannan gada tana tsakanin aljanna da wuta akwai wata gada a tsakanin aljanna da wuta za a tsare masu imani akan wannan gada bayan sun gama ketara siradi fayataqasuna mazalima bainahum fi dunya me ake nufi da fayataqasuna dalarci asalin kalmar alqisas akan ce qasastu shay'a iza tatabba'tu atharahu shay'an ba'da shay'in wato idan aka ce qasastu shay'a wato nabi abu ina bin abu bayan daya ba ina bin sa sau da kafa shine idan haka yasa aka samu misali a cikin alqur'ani game da tarihin annabi Musa alaihi salam inda Allah ya bayar a suratul qasas a lokacin da mahaifiyar annabi Musa alaihi salam ta haifi yaro sai Allah madaukake mata umurni tunda ana kashe yara Allah ya ce ta sanya wannan yaron a cikin kogi sai ta sa yaron a kogi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai dawo mata da yaronta tana da karfin imani mahaifiyar annabi Musa alaihi salam saboda haka sai ta sa annabi Musa a cikin kogi amma bayan kogin ya tafi da yaron Allah yake bada labari aya ta 11 ya ce wa qalat li ukhtihi qussihi sai mahaifiyar ta ce wa yar uwar annabi Musa alaihi salam qussihi wato ki rika bin sa sau da kafa ki rika rakka wannan wato jinjirin kina ganin ina ya tafi fa basu rabbihi an julbin wa hum la yashurun da zama ita yar uwar annabi Musa tana kallon inda duk ruwa ya tafi da wannan wato jinjiri har da ya kai shiga matar fir'aun wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hum la yashurun su bu san cewa yaron da ake nema a kashe shi ne wanda kuma zai girma a hannunsu ba anan idan aka ce qusihi ana nihin kibi bayan sa saboda haka kalmata alqisas ma'ananta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wannan hadisi fayataqasuna mazalima bainahum idan an kubuta daga gada na siradi to Allah zai aje wata gada kuma tana tsakanin aljanna da wuta menene mutane za su yi anan fayataqasuna mazalima bainahum mutum zai rika bin wanda ya cuce shi wani ka cuce ni ba na haƙƙi na fayataqasuna za su rika bin juna in ka duba fasaran wannan hadisin cikin Umdatul Qari na Al-Hafiz Al-Aini bayaninsa yana mujallal 12 shafin 401 min al-qisas me ake nufi yatba'u ba'dhum ba'dan fima waqa'a bainahum min al-madalim yan aljanna ne duka dan duk wanda ya ketara siradi dan aljanna ne amma ba za su shiga aljanna ba sai sun biya hakoki saboda haka wannan zai tafi ga wannan ba ni haƙƙi na tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta qasuna ya nuna babu yafewa duk wani hadisi da kake gani ana maganar yafewa to a duniya ne amma hujjar yafewa a kiyama bata inganta ba shi yasa ake cewa yi kokari ka biya haƙƙi daga duniya in baka iya biya ba to ka ƙara yawan lada saboda in an je kiyama ka biya da shi ma maganar a tashi a kiyama wani ya ce ya yafe maka la shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce yawma yafirru almar'u min akhihi inda ana yafewa dan uwa da bai guji dan uwansa ba in kaga dan uwa ko ubanka ai maza za kai ka tai ka ce baba a kara min lada don Allah to amma baban ma so yake ya ganka dan ya tuna wani laifi da kamar yawwa dama na taba saka abu kaki ni ma sai an bani nawa haƙi manzo Allah ya ce taqasuna suna bin juna biya da haƙina akan wannan gada abin da zai faru kenan الحافظ عيني في كل نوع من المظالم قوة نوع ظالم يتي المتعلقة بالأبدان والأموال ظالم دا يشا في جيكي دا ظالم دا يشا في دوكيا دا ظالم دا يشا في حرش كاي قول مرمتون زيكر بحكي كاي دوكيا رمتون زيكر بحكي كاي دكي متون سيكر بحكي قاشي دي جان الجنة وانا ينا دا جتكي نئمر دا الله سبحانه وتعالى يمئن الجنة me yasa aka ce ni'ima ce ka duba hikimar Allah wutar jahannama kamar magnet ce idan mutum yana da zunubi ya hau kanta to ba zai wuce ba sai ta fisge shi amma Allah subhanahu wataala sai ya hana wutar jahannama ta iya gane laifin zalunci tsakanin dan aljanna da dan aljanna saboda idan ta iya ganewa to me ketara ta shiga aljanna mutum kadan ne sai aka ce idan zaluncin ya shafi kafirai ne to ba za ka wuce ba dama tunda kafiri kaga shi bai shiga aljanna idan zalunci ya shafi dabba ne nan ba za ka wuce ba sai an kankare wannan laifi amma idan zaluncin ya shafi wani dan aljanna ne to wuta ba ta iya gano shi saboda ka za ku ketare gadan siradi kana ganin ka ci bulus sai an gama ketare gadan siradi sai a kawo ta gada a aji to sai an biya haƙƙi zaka ce to me kuma na biyan haƙƙi dalilin sa saboda idan aka yi ta kai ta biyan hakkoki aljanna ka sai ta koma ta kasa ka dai shiga aljanna amma kuma dai kana kasa wadanda ka zalunta kuma su yi sama tunda daraja ce sama da wata martaba annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta iza nuqu wato har sai an tace su التنقية شين إفراد الجيد من الردي كبير عندما كسان أنا تاتي أبو دراليا شيء أكيني هدا نقو سي أن تاتيز وحزبو كما أن واتو كما أن تبتتيز شين أن تركي بمعنى حزبو كلمة التخليص من الآسان يلما الله تركي waɗanda za su shiga aljanna daga dukkan laifi sai Allah madaukaki ya tsaftace su shine husibu ya tsaftace su daga laifukan da suka aikata a duniya saboda idan ya zama wani ka zage shi wani ka yi gurmar sa wani ka ci dukiyar sa wani ka dake shi ya zama duk an biya hakkoki to za a shiga aljanna ba laifi saboda bai yiwuwa wani ya shiga aljanna da hakkin wani akan sa akwai hadisin Jabir bin Abdullah yana sahih al-Bukhari kitabut tauhid وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله مظلما بيهوا قوان متين شقاء الجنة الحالي أقوي ظالم تنديم واني دولة سيابيا كافين شقاء الجنة سوى إن ذا أبيا كنا بايا أنقم بيهم حقوكي سيء النبي صلى الله عليه وسلم يكتب فوالذي نفس محمد بيده ina muku rantsuwa da wanda rayuwar Muhammadu take hannunsa sallallahu alaihi wasallam la ahaduhum bimanzilihi lallai kowannen su kowannen ɗan aljanna game da masaukin sa a gidan aljanna adallu minhu yafi gane shi fi duniya fiye da gidansa na duniya bayan an gama biyan hakkoki mala'iku za su bude kofofin aljanna ba mai rakiya kawai sai ka kama hanya kamar dama ka san gidanka inji manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ma fi sanin gidanka na aljanna akan gidanka na duniya wanda hadisin nan da muka karanta yana sahih al-Bukhari kitabul mazalim wal qasb babu kisasil mazalim saboda haka tabbas akwai wata gada a bayan siradi saboda wannan hadisi ibn hajar yana sharhi wannan hadisin cikin fathul bari a mujallar na goma sha ɗaya sharhin 390 ya ce asali as-sirat siradi jisrun mawdu'un ala matni jahannam, wata gada ce da aka shimfida ta akan doron wutan jahannam tsakanin filin hisabi da aljanna, bayyuwa ka shiga aljanna sai ka ketare ta. Wannan hukuncin Allah ne. Jisrun mawdu'un ala matni jahannam wa anna aljannata wara'a zalika, ita aljanna tana bayan haka ga filin hisabi, ga aljanna a gaba, sannan ga wuta a tsakiya. Siradi na kan wuta, sai an ketare siradi a tafi aljanna. Ibn Hajar ce fa yamurru alaihi an-nasu bi hasabi a'malihim, saboda ka mutane za su wuce kan siradi ne gurgudan yawan aiki, gurgudan yawan aikinka, aiki masu kyau, wato ayyuka masu kyau idan suna da yawa mutum sai ya wuce cikin sauri. Fa minhu an-naji, akwai wanda ya tsira, wa huwa man zadat hasanatuhu ala sayyi'atihi, wa yake tsira akan kan siradi. Ibn Hajar ya ce shine mutumin da kyawawan ayyukansa su ne jayi munana, ai ba mutumin da bayi da laifi, amma abinda ake so shine alkhairin kayarin jayi sharrin. Allah ka samu dace da wannan sifa. Man zadat hasanatuhu ala sayyi'atihi, ladanka yarin jayi laifukanka a wistawaya, ko kuma aka dace da laifin da ladan sun zo daidai, to rahamar Allah ba za ka fada wutan ba za ka wuce. Wannan rahama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, aw tajawaza Allahu anhu, ko ya kasance Allah ya yafe wa mutum. Akwai ma wanda ke ketare siradin wato kamar ba ai ba. Wa minhum saqit, Ibn Hajar ya ce akwai wanda kuma ke fadawa a wutan, Allah ka tsare mu. Wa huwa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanati, idan aka ce wa ke fadawa, waye wanda baya iya ketare gadan siradi, shine mutumin da zunubin sa ya rinjayi ayyukan ladansa, to dole zai fada wuta, wutan ta cinye gurgudan wannan zunubi. Sai yace illa man tajawaza Allahu anhu, sai dai wanda Allah ya yafe masa, don baka iya kuntata rahmar Allah. To wanda Allah ya yafe masa yana iya ketare siradi din. Fa saqitu min al-muwahhidin, Ibn Hajar yace amma duk wanda ya fada wutan saboda zunubin sa ya rinjayi ladansa, matukar dai ya taba kalmar shahada, yana cikin al-muwahhidun, sune wato masu kalmar shahada musulmai. Yu'azzabu ma sha Allah, za a masa azaba ne da wannan wuta gurgudan lokacin da Allah ya nufi. Thumma yakhruju bi-shafa'ati wa ghayriha, aqidar ahlus sunna daga baya, saboda wannan kalmar shahada tashi Allah zai fitar da shi a dalilin ceto. Wannaji kada ya kunu alaihi tabi'atun wa lahu hasanatun tuwaziha, wanda ya tsira daga siradi tana yiwa kuma akwai sauran hakokin jama'a a tare da shi. Amma abinda yasa Allah ya nufa ya ketare siradi, saboda Allah ya sani yana da ladan da zai iya biyan hakokin. Kamar misali, mutumin da ya ci hakokin mutane, musulmi ne ya ci hakokin mutane, amma alkhairinsa, ladansa bai kai ya biya waɗannan hakokin ba, to Allah ba zai bashi ma ketare siradin ba. Amma mutumin da ya zama ya tauye hakokin jama'a, sai dai kuma yana da lada mai yawa wanda zai iya biyan hakokin, Allah ya sani bayan ya gama biyan hakokin za a samu ragowa wanda zai kai shi aljanna. Saboda haka in ya zo kan wuta, Allah zai hana wuta ta kama shi sai ya ketare siradi. Amma in ya ketara bai shiga aljanna ba tukun, sai ya biya hakokin nan don ya shiga aljanna a matsayin martabarsa, sai ya biya waɗannan hakokin. Wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala, wanda ya halicci wutan da wannan ilimi. Saboda haka in ka zo wuce kanta, ta san kowaye kai, ba ka da zunubin da za ta fisge ka. Amma don ka ketara ta, baya nuna cewar ka shiga aljanna tukuna, saboda waɗannan attabi'atu, hakoki da mutane ke bin ka, dole sai ka biya su. Fa yu'khadhu min hasanatihi ma ya'dilu tabi'atihi, bayan an ketare gadan siradi an hau wannan gada ta biyu, nan ne za a karbi ladan mutun a biya waɗancan hakokin. Fa yakhlusu minha, idan an biya kaga ya kubuta. Saboda haka nan sai mutun ya wuce aljanna, babu haƙƙin kowa a kansa. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ita aljanna ba zai yiwu ka shige ta alhali akwai haƙƙin wani a kanka ba, ba zai yiwu ba. Allah ka samu iya kiyayewa. Nan Ibn Hajar ya ce amma akwai sabani da aka yi game da ita wannan gada al-mazkura, wacce aka ambata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri. Fa qila hiya min tatimmati sirat, akwai malaman da suke ganin ba wai gada ce ta biyu ba, gadan siradi ne guda daya, amma ta ƙarshen siradin, ta ƙarshen gadan siradi nan ne ake tsayar da mutane a karbi hakoki. Sai yace wa hiya tarafukul ladhi lil janna, daya gefen siradi wanda ke kusa da aljanna. Wa qila amma wasu malaman suna gani innahuma siratan, ai siradi guda biyu ne, wa bi hadha sani jazama al-Qurtubi, kuma wannan fahimta ita ce ta al-Imam al-Qurtubi, kuma haka ne yana cikin littafin al-Imam al-Qurtubi at-Tazkira, littafin da ya rubuta akan alamomin tashin kiyama, yana shafin 338. Ibn Hajar yana daga cikin malamai da suke rinjayar da cewa ba siradi guda biyu bane, siradi ɗaya ne, amma a ƙarshen siradin ne ake tsayen da ƴan aljanna a kanta, a kan wannan gada, saboda a karɓi hakoki da suke tsakaninsu. To sai dai shi al-Imam al-Qurtubi abinda yake faɗa cikin at-Tazkira ya ce, i'lam rahimakallah anna fil akhirati siratayn, ka sani kai musulmi akwai siradi guda biyu a lahira, ahaduhuma majazun li ahli al-mahshar kulluhum saqiluhum wa kafifuhum illa man dakhala al-janna bighayri hisabin. Siradi na farko shi ne wanda kowa zai bi kansa, musulmi na kwarai da musulmi na banza, kowa zai bi kansa, wannan shi ne siradi na farko. Sai dai kawai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da shi aljanna bi gairi hisabin, aw yaltaqituhu unukum minan nar, fa idha khalusa min hadha sirat al akbar, idan mutum ya tsira daga wannan babban siradi allazi zakarnahu wala yakhlusu minhu illa al mu'minun, kuma yana da kyau ka sani babu masu tsira daga siradi na farko sai masu imani. Don haka in ka dubi hadisin nan, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idha khalasa al mu'minun, idan masu imani suka kubuta, saboda babu mai kubuta daga siradi sai mai imani. Wannan dalili sa al-Imam al-Qurtubi yace, la yakhlusu minhu illa al-mu'min hu bi su'ala siratin khasin bihim, to akwai wani siradi na biyu, shi wannan siradi na ƴan aljanna ne kawai. Wala yarji'u ila an-nar min hadha ahadun, babu wani wanda zai koma ga wuta, duk wanda ya hau kan siradi na biyu din nan ba zai koma wuta ba. Wala yarji'u ila an-nar min haula'i ahadun insha Allah, al-Imam al-Qurtubi, li'annahum qad 'abaru sirat al-awwal al-madrub ala matn jahannam, saboda jama'a sun riga sun ketare siradi na farko wanda aka dora shi akan wutar jahannama. Alladhi yasqutu fiha man awbaqahu zanbuhu, wanda zunubinsa yayyawa shi yake fadawa cikin wutar jahannama. To al-Imam al-Aini shi ma cikin Umdatul Qari juz'i na 12 shafin 401 ya tabbatar da haka, cewa siradi guda biyu ne, kuma shine ya taho a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zahiri. Don haka yasa maganar Al-Hafiz Al-Aini game da sharhin Sahih Al-Bukhari, sharhin wannan hadisin, tafi zama ingantacciya akan bayanin Ibn Hajar da ya a cikin Fathul Bari. Al-Hafiz Al-Aini yace, fa in qulta hadha yush'iru bi anna fil qiyamah jisray, idan ka tambaya shin a lahira gada guda biyu ne, yace haza wal akharu alamatin jahannam al mashhur, ga gada ta biyu wacce ake san dora ƴan aljanna akai, ai hisabi a tsakaninsu na karban hakoki, al mashhur wanda shine ya shahara da sunan as-sirat, sannan ga gada ta farko kai wanda ita ce ta shahara da as-sirat, sannan ga gada ta biyu. Sai yace la ma'zura fihi, babu shakka wannan babu laifi, don ka ce siradi guda biyu ne a lahira, saboda haka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kuma ya tabbata cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yanda jama'a za su ketare siradi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, fayamurruna ala qadari a'malihim, hadisin Abdullah ibn Mas'ud, mutane za su wuce kan siradi ne gurgudan ayyukansu, hatta yamurra alladhi nuruhu ala ibhami qadamihi, har dai mutun na karshe wanda haskensa yana daidai babban yatsarsa kawai na kafa, ya hasken yana babban yatsarsa, kuma yanda ka san wato batir ya mutu ko ya ta san mutuwa, dan idan toci batir ya mutu, idan ka bashi a kunne sai hasken ya bace, amma can jimawa in ka buge shi ka kunna sai kama, to haka wannan mutun na karshen wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin sa, yace hasken yana babban yatsarsa, kuma hasken ma ba tsayawa tai ba, ba tsayawa yayi ba, hasken yana bacewa ya kama, to idan ya kama sai ya mika hannu wa ta'allaka yadun ya makala hannu guda ya jawo hannu guda manzo Allah yace wa takhir rajulun wa ta'alluqu rajulun kafa guda ya salibe kafa guda ya makale haka zai dinga tafiya wa tusibu jawanibun nar wuta ta shahi wannan gefan ya sake mika hannu guda ya mika kafa guda yana tafiya a haka manzo Allah yace fa yakhlusuna har dai masu wucewa aljanna su kubuta daga siradi fa idza khalasu a lokacin da suka kubuta gaba ɗaya yan aljanna su ne ma Allah godiya alhamdulillahi allazi najjana minki ba'da allazi aranaki mun gode ma Allah da ya tseratar da mu daga ke wuta bayan ya nuna mana ke laqad a'tana allahu ma lam yu'ti ahada Allah ya mana kyautan da bai taba yi ma kowa ba hadisin yana sahihu targhib hadisi na 3629 wanda ya nuna cewa an riga an ketare siradi a hadisin Abdullah ibn Mas'ud fa yakhlusuna fa idza khalasu kaga an riga an ketara tunda an ce wata gada ba za a ce karshen wannan gadan ba wannan gada idan an ketara ta godiya ake ma Allah manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri gada ta biyu ce za a aje gada ta biyu ce za a aje sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bayan an gama karban hakkoki a wannan lokaci mutane suna gane gidajensu na aljanna Allah ka samu ne yana cikin umdatul qari cewa inna ma kana adalla li annahum arafu masakinahum ya za a yi mutun ya gane gidansa aljanna gashi baka taba shiga ba ya akai akwai wani malami al-imamul muhallab da al-hafiz al-ain ya bada misali da bayaninsa yace ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa idan ka kwanta a kabari bayan mutuwarka kafin ma Allah ya karbi ranka yana nuna maka gidanka aljanna idan an karbi ran mutum kwanciyarsa a kabari bayan an gama masa tambayoyi za a nuna mar gidansa kaga gidanka can gashi nan ni'ima ce mai girman gaske ya za a yi kamanta sannan kuma akwai hadisin da ke nuna cewa ana nu bita'ridiha alaihim arafu masakinahum bita'ridiha alaihim bilghadati wal ashi a kwanciyar kabari ana nuna wa mutum masaukinsa a aljanna safe da yamma har zuwa ranar hisabi saboda haka ya riga ya sani ya riga ya san gidansa tuntuni an nuna mar saboda a kwantar da hankalinsa akwai hadisin Abdullah ibn Salam wanda ke kamar yana karo da wannan inda yake cewa innal mala'ikata tadulluhum ala tariqil janna mala'iku su ne za su tari yan aljanna a kofarta suna nuna musu suna raka su shine al-hafiz aini yace wannan baya karo da wancan hadisi la ta'aru fa inna hadha yakunu mimman lam yuhbas al-qantara ai ba kowa bane ake tsare shi akan wannan gadan ba kowa ake tsare shi akan wannan gada ta biyun ba akwai wadanda suke tashi a lahira bas cuci kowa ba la hawla wala quwwata illa billah sun tashi a kiyama ba su cuci kowa ba dan me za su tsaya akan wannan gada saboda ka ana zuwa wucewa aljanna za su yi in sun wuce aljanna to su ba sa cikin waɗanda aka ce za su gane masaukinsu saboda girman wato karimci da aka yi musu mala'iku ke taron su a kofar aljanna suna raka su zuwa gidajensu akwai waɗanda sam ba su cuci kowa ba da haka ba su ma tsaya kan wannan gadar ba jal hafizul ay walam yadkhulin nar an aw yakhruju minha fayutrafu ala babil janna akwai wanda daga siradi sai kofar aljanna don haka mala'iku ke taron su Allah subhanahu wataala ya riga ya faɗa mana a cikin alqur'ani wanda magana tana tabbatar da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin muka karanta wato shine suratu muhammad ayata 6 inda Allah subhanahu wataala yace wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum Allah zai shigar da su gidan aljanna ya riga ya sanar da ita gare su ya riga ya sanar da gidan gare su wanda shine akasarin malaman tafsiri abinda suke fassarawa idza dakhala ahlul jannati aljanna yuqalu lahum tafarraqu ila manazilikum lokacin shiga aljanna za a ce kowa ya tafi gidansa saboda haka mutum zai kama hanya Allah ya ce ya riga ya sanar da kai ta ilhama wannan ba abin mamaki bane baka ganin jinjiri ana haifan yaro ana haihuwarsa idan ka tauna da bino ka sa mar baki sai kaga yana lashewa yana hadiyewa waye koya mar yanda ake tauna waye koya mar a hadiye maimakon a tofar wannan ilhama ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Abubuwan mamaki ga sunan a rayuwarmu muna gani, saboda haka idan aka ce dan aljanna zai tashi da sanin gidansa a aljanna, wannan ba abin mamaki ba ne. Allah dai ka sa mu kuma mu kenan. حدثنا مسدد بن مصرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان شين محمد القرشي عن سعيد بن أبي سعيد المكبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إياكم والظلمة إن يمك غرغدي كمد زالوجي كاغا هر يوزو دي منا مغانا ني أكي fa inna kullu zulumatun yawm al-qiyama. Nan ma ya kawo wata riwaya ce da take tabbatar da hadisin, ya taho daga sahabbai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa zalunci duhu ne, zalunci dufai ne a ranar kiyama. Allah ka tsare mu. Wa iyyakum wal fuhsha, kuma ina muku gargadi game da alfasha, wato ku kiyaye alfasha. Fa inna Allah la yuhibbu al-fahisha, saboda Allah bai san alfasha, wal mutafahish bai san mai kokarin yinta shine almutafahish, mai kokarin yayi alfasha Allah bai san shi, wanda shine rayuwar jama'a da dama a yanzu. Allah bai san fasikanci, bai san kuma mai sha'awar fasikanci shine almutafahish. Zaka ga mutum shi ba kafiri bane amma ya dage yana kokari yayi hali irin nasu, abinda suka yi shi yake so yayi, hatta ta bukukuwan aure zaka ga alfashan da Allah bai so, kaga musulmi ya dage shi ba ma gadan sa yayi ba. In kafiri yayi alfasha wannan ba mamaki bane, amma kai musulmi ya zama za ka yi alfasha kana sha'awar ta, to Allah bai so. Allah ka tsare mu. Wa iyyakum washuhha, kuma ina yi muku gargadi game da mako, ku kiyaye mako. Fa innahu da'a man kana qablakum, mako shi ya kira waɗanda suka gabace ku. Fa qata'u arhamahum, suka yanke zumuntan su. Wa da'ahum, mako ya kira su. فاستحلوا محارمهم, suka halatta abubuwan da aka haramta musu. Hadisin ya inganta, mun karanta shi a baya, hadisi daga 270. Yace haddathana Abdullah bin Maslama al-Ka'nabi qala haddathana Dawud bin Qais al-Farra an Ubayd bin Miqsam al-Qurashi an Jabir bin Abdullah al-Ansari an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yace iyyakum waz-zulma. Hadiyan yana ta kawo maka riwayoyi daga manzon Allah, ka gane hadarin zalunci ga rayuwar musulmi. Allah ka tsare mu. Ku kiyaye zalunci. Fa inna dhulma zulumatun yawm al-qiyama, domin zalunci dufai ne a ranar kiyama. Wattaqu shuhha, haka ne ko? Kuma ku kiyaye mako. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, don ku shi ya halaka wadanda suka gabace ku. Wa hamalahum ala an safaku dima'ahum, mako ya dauki magabatanku har suka kai ga zubar da jinin juna. واستحلوا محارمهم, suka halatta abubuwan da aka haramta musu. Shi ma hadisin Jabir, mun karanta a baya hadisin 483. Haddathana Sulaiman bin Harb bin al-Washihi qala haddathana Hammad bin Zaid bin al-Azdi an Asim bin Abi Nujud al-Kufi an Abi Duha sunansa Muslim bin Subayhin qala ijtama'a Masruq bin al-Ajda' wa Shutayr bin Shakal, waɗannan tabi'ai ne, mutane guda biyu, almajiran Abdullah bin Mas'ud sahabin manzon Allah, Masruq da kuma Shutayr bin Shakal. Kamar Shutayr shi wato babansa sahabi ne, ana kiran shi Shakal bin Humaydin, ya ruwaito hadisi shi ma. Amma Shutayr bin Shakal ya ruwaito hadisi daga Hafsa matar manzon Allah, Ummu Habiba da mahaifinsa, ya ruwaito hadisi daga sahabbai, dama da kiyaro ne bai samu ganin sahabban manzon Allah da yawa ba, illa kamar Usu Abdullah bin Mas'ud ya yi karatu wurinsa. Shutayr bin Shakal, Masruq shi ma tabi'i ne, almajirin Abdullah bin Mas'ud. Ana cewa lokacin yana yaro karami, kamar yadda Al-Khatib al-Baghdadi ya faɗa, kuma yana cikin Siyarul A'lam al-Nubala, Imam Sahabi ya kawo, yana juz'i na 4 shafi na 64, yana yaro karami aka sace shi, wahu sagirun summa wujida, daga baya aka samo shi, saboda haka sai ake kiransa Masruq, wanda aka sace sai ya zama suna al-Imam Masruq. Yana daga cikin manyan tabi'ai, ana ma cewa yana cikin al-mukhabbaramin wadanda suka musulunta mahaifinsa, yana cikin wadanda suka musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana dare amma babansa bai samu damar ganin manzon Allah ba, don haka ba a sanya shi cikin sahabbai, amma yana cikin manyan tabi'ai, shi ma yaronsa haka. To waɗannan tabi'ai guda biyu, Masruq da Shutayr bin Shakal, sun haɗu fil masjid, a masallaci a garin Kufa. Da suka haɗu a masallaci, fatafawwada ilayhima khalqul masjid, halaqul masjid, sai ya zama wato da'ira da aka yi na ɗaukan ilimi a cikin masallacin Kufa, ganin waɗannan manyan tabi'ai sun shigo. Sai majalisi duk da ke cikin masallacin sai ya watse gaba ɗaya, aka zo aka zagaye su. Ada samun majalisi daban-daban a masallaci na ɗaukan ilimi, wanda in ka je Madina za ka gani, in ka je Makka za ka gani, kowane malami da irin gefen da ya ware yana karantar da mutane, mutane su zauna. To ganin waɗannan mutane guda biyu, sai duk majalisin da ke masallacin ya wargaje, sai aka dawo gurin su, saboda an san manyan masana ne. فتفوض اليهما حلق المسجد, wato da'irar da aka yi na daukan ilimi a masallacin, duk sai suka tarwatso suka gangaro zuwa gare su, shine tafawwada ilayhima. Fakala Masruq, lokacin da suka zo gurin waɗannan tabi'ai guda biyu, sai Masruq ya ce ma Shutayr, la ara ha'ula'i yajtami'una ilaina, ni ba ni ganin dalilin da yasa mutanen masallacin nan duk suka dawo suka gewaye mu, illa da yastami'u minna khaira, face kawai tunda sun ganmu sun san mun san manyan sahabbai, shi yasa suka zo ko za su ji wani alkhairi tare da mu. Yanzu ya za mu yi mu karantar da su wani alkhairi kafin mu bar masallacin nan? Sai ya ce, fa imma an tuhaddis an Abdullahi ibn Mas'ud, abinda nake so da kai, malamin mu Abdullahi ibn Mas'ud, sahabin manzon Allah, kai ka ba mu labari hadisan da ya ruwaito da fahimtarsa game da Alkur'ani, wani ɗan ilimi kaɗan, fa usaddiku ka ana, ni kuma sai in ce gaskiya ne, tunda da ni da kai duka muna gabansa aka karantar da mu. Kaga idan mun yi haka, waɗanda suka kewaye mun nan za su samu ilimi na Abdullahi ibn Mas'ud daga cikin abin da muka karanta. Wa imma an uhaddisa an Abdullahi fatusaddiqani, ko kuwa ni ka bari ni zan ba da labari game da Abdullahi ibn Mas'ud, in na ba da labarin sai ka riƙa gaskanta ni. Fakala, sai shi Shutayr ya ce, haddis ya Aba Aisha, ya ce kai ya kamata ka ba da labari ya kai baban Aisha, saboda yana gaba da shi, Masruq babban tabi'i ne yana gaba da shi. Kala sai ya ce, hal sami'ta Abdullah, to mutane sun gewaye su. Sai ya ce, Shutayr, ka taba jin Abdullah bin Mas'ud ya kuli ya ce, al'aynani yazniyani idanu suna zina, wal yadani yazniyani hannuwa ma suna zina, والرجلان يزنيان كفافهما سنا زنا, والفرج يصدق ذلك او يكذبه, اما الاورم متن يتكي غسكنت زنن كو تكريتا. كاتبجين عبد الله بن مسعود يا رويتو wannan daga manzon Allah. قال سي شتير يچه نعم ناجي وانا سمعته, واتو نيما ناجي ان عبد الله بن مسعود يا رويتو wannan kaga sun karu, ashe zina bata tsaya ga al'aura ba. Manzon Allah ya tabbatar mana idanun mutum suna zina, hannuwansa suna zina, kafafunsa suna zina, zuciyarsa tana zina, amma matukar al'aurarsa bata gaskanta ba. To waɗancan zinan duka ana kiransu kananan laifuka, wanda a dalilin wasu ayyuka da kai na alkhairi ma Allah yana gafarta ma ko baka nemi gafararsa ba. Shine innal hasanati yudhhibnas sayyiati. Sai ce, fa hal sami'ta Abdullah, shin kaji Abdullah bin Mas'ud yana cewa, ma fil qur'ani ayatun, duk cikin ayoyin alqur'ani babu wata aya, ajma'a li halalin wa haramin wa amrin wa nahyin, ayar da tafi tattaro halal da haram da umarni da hani, min hazihi alaya, fiye da wannan aya, duk alqur'ani babu ayar da ta dauki umarnin Allah da halal da haram, fiye da aya ta 90 ta suratul nahl, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. هر زوا غرشي كاتب جيا فدا. قال سي تي نعم قري وانا قد سمعته ناجيا فدا. سي تي فهل سمعت عبد الله يقول كو كاتب جي عبد الله بن مسعود ياتي, ما في القرآن آية أسرع فرجا babu wata aya da tafi gaggauta kawo mafita ga musulmi, tafi gaggauta kawo sauki ga musulmi game da kunci da ya shiga fiye da aya ta biyu ta suratu talaq, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya kiyaye Allah to Allah zai samar masa mafita. In kana nema a cikin alqur'ani, shin me zan yi in fita daga kunci da na shiga, me zan yi in fita daga bala'i da na fada, ta abin da za ka yi kenan, ba kuma karanta ayin ba ne. Me ma'anarta? Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, duk wanda ya kiyaye Allah to Allah zai samar masa mafita daga damuwar shi. Matukar ka kiyaye Allah, an gama. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala a hannunsa al'amura suke gudana da tsarinsa da saninsa. Idan Allah ya ce wahalar da kake ciki ta kare, an gama. Saboda haka abinda Allah ke nema gurinka ka kiyaye shi. Saboda haka da ka ji tsoron Allah sai Allah ya buɗa ma hanya, magana ta kare. Amma da yawa za ka samu mutum bai bar laifin da yake ma Allah ba, amma yana neman malamai ku yi min aiki. Wani aiki za a maka? Baka ji tsoron Allah ba, duk aikin da za a aikin banza ne. Ba za a sama maka mafita ba sai dai ka daɗa shiga kuncin rayuwa, domin ka shiga tarko na matsafa, wanda kuma sai yanda suka ga dama da kai. Allah ka tsare mu. Sai ya ce wa ana kad sami'tuhu, na ji wannan ma. Fa hal sami'ta Abdullah yaqul, ka tawaji Abdullah ibn Mas'ud ya ce ma fil qur'ani ayatun ashadd tafwiba, babu wata aya da tafi tsananta miƙa al'amari ga Allah fiye da wannan aya, wato komai yawan zunubinka. In ka tuna wannan aya ta 53 ta suratu Zumar, za ka samu sauki a kai. Ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya ku waɗanda kuka yi ɓarna ma rayukanku, waɗanda kuka yi zunubi mai yawa, kada ku yanke tammanin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan ya nuna komai girman zunubin ɗan adam, in ya nemi gafaran Allah, Allah zai yafe mishi. Kala sai ya ce wa ana sami'tu huni ma naji, wannan wani salon karantarwa ne na tabi'ai. Kaga abin da suka faɗa ilimi ne da yawa sun taɓo nan da can, wanda in an ce sharhinsa za a yi za a daɗe ana magana. حدثنا عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر الغساني أو بلغني عنه قول باري يأسو غرين غمدشي جي الإمام البخاري قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيع بن يزيد العبادي عن أبي إدريس الخولاني سننشي عيز الله بن إدريس الخولاني عن أبي زر جنة جندب بن جنادة الجفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى ما زال الله يكربه ونم مغانا تقوجا الله تبارك وتعالى قال الله مدفكيك يا عبادي يا كوباينا إني قد حرمت الظلم على نفسي نينا حرمت ظالمك مرينا وجعلته محرما بينكم ناسا يظالمك حرمت جن أبو أزكانوك فلا تظالموا دهك كدكو يظالمك وفلا تظالموا ياته ددك kada ku zalunci, kada ku zalunci juna. Al-Imam Bukhari ya kawo hadisin nan, shine na ƙarshe akan maganar zalunci. In ana maganar meye hukuncin zalunci, to ga maganar Allah da kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ja'altuhu muharraman bainakum, na sanya zalunci haramtaccen abu a tsakaninku, bayan illolin zalunci da ya karanta a baya. Ga kuma hukuncin zalunci haramun ne. Ya ibadi ya ku bayina, innakum alladhina taqtu'una bil-layli wan-nahar, ku ne fa masu yin laifuka dare da yini. Wa ana aghfiru dhunuba, ni ko mai gafarta zunubai ne. Wala ubali, kuma ban damuwa da yawan laifinka. Fastaghfiruni, ku yi ta neman gafarata. Aghfiru lakum, zan gafarta muku. Ya ibadi ya ku bayina, kullukum ja'i'un, kowannan ku, wato a cikin yunwa yake, illa man at'amtuhu, sai wanda na ciyar da shi. Fastat'amuni, don haka ku fastat'imuni, ku nemi ciyarwa na, ut'imkum, zan ciyar da ku. Ya ibadi ya ku bayina, kullukum arin, kowannan ku yana shiga hali na tsiraici, illa man kasautuhu, sai wanda na tufata shi. Fastaksuni, don haka ku nemi tufatarwa na, aksukum, zan tufatar da ku. Ya ibadi ya ku bayina, law anna awwalakum wa akhirakum, da dai na farkon ku da na ƙarshen ku, wa insakum wa jinnakum, da mutanen ku da aljanun ku, kanu ala atka kalbi abdin minkum, za su kasance a kan siffar zuciyar bawa wanda ya fi tsoron Allah a cikinku. Wato da a ce tun daga ɗan adam na farko zuwa na ƙarshe, tun daga aljani na farko zuwa na ƙarshe za a kasance duka ana tsoron Allah, ya kasance ana da zukata irin zuciyar wanda ya fi tsoron Allah a cikin mutane da aljanu, shi ne atka kalbi abdin minkum, a zama duniya kabba mai saƙon Allah. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lam yazid zalika fi mulki shay'a, wannan ma ba zai ƙara komi ga mulki na ba, wai dan kun zama na kirki bai ƙara Allah komi. Walau kanu ala afjari qalbi rajulin, kuma koda sun kasance akan siffa na zuciyar mafi fajircin dan adam, a ce tun daga mutumin farko zuwa na ƙarshe, aljanin farko zuwa na ƙarshe, ya zama zukatansu yana daidai da zuciyar mutumin da ya fi fajirci, babu mai kyautata biyayya ga Allah. Lam yankus zalika min mulki shay'a, wannan bai rage komai game da mulki na. Walau ijtama'u fi sa'idin wahidin, da za su haɗu a wani fili guda, fa sa'aluni fi tarukuna fa a'taitu kulli insanin minhum ma sa'ala, in yita ba ma kowane dan adam abin da ya roka. Allah ya ce lam yankus zalika min mulki shay'a, wannan ba zai rage komai ga mulki na ba. Bari ba ku wani misali abin mamaki, abin sha'awa, wanda turawa masu kokarin binciken sararin samaniya dama Allah ya faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce zai nuna wa ɗan adam ayoyinsa, sai ya nuna musu. Saboda haka sai Allah ya ba mu bature basira, masu kokarin gano taurari, cikin taurarin da suke ta gani sai suka hangi wani tauraro gaba ɗayansa an yi shi na diamond ne. Kasan ku diamond nawa ne yake tsadarsa, amma tauraron gaba ɗayansa diamond ne. Me ya zaton ka da an dauko tauraron na an kawo duniya nan da ba talaka? Tauraro ne, amma fa baka iya zuwa saboda nisan da ke tsakaninmu da wannan tauraron. To wannan hikima ce ta Allah yake nuna maka, ai nan da ya talauta ku jarabawa ce, inda ya ajiye muku aljanna ni'imar sai shi da ya ba mu labari. Amma ya ba ku misali, gashi nan kana gani tauraro na zinari, tauraro a ce maka na diamond, tauraro gaba ɗayansa girmansa ya fi duniyan nan, gaba ɗayansa diamond ne. Sai mu haɗa da hadisin manzon Allah da ya ce aljanna nau'i guda gaba ɗayanta da zinari aka yi ta. Manzon Allah ya faɗa cikin hadisi, wata aljannar gaba ɗayanta azurfa ce, daraja daraja, kamar yadda Allah yake magana a suratul Rahman, wanda ya zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da yawa mutane kan yi mamaki, ya za a ce kasar da ake gini zinari ne, ya za a ce kasar da ake gini azurfa ce, haka manzon Allah ya faɗa. To ga misali ya nuna muku tun daga duniya. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inda a ce dan adam gaba ɗaya zai haɗu a fili guda yana roƙon Allah, ka bani, Allah ya biya ma kowa bukata, ba abinda zai ragu daga mulkin Allah subhanahu wa ta'ala, illa kama yanqusul baharu, sai dai fa abinda ke rage ma teku, an yugma safihi alkhaytu, idan aka sanya allura gamsatan wahida, ya zama an sa allura wato tsomawa ɗaya a zari, kamar zare misali, a tsoma zare haka a zari, ko allura a bada misalinsa, a tsoma shi a teku kawai a zari. Na aka ce alkhaytu ana nufin misali da zare. Ya kake gani ruwan da ke jikin wannan zare ko alluran a kwatanta shi da ragowar da ke tekun duniya? Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ibadi ya ku bayina, innama hiya a'malukum, ayyukanku dai kawai ne, aj'aluha alaikum, nake sanya su gare ku, wato ina muku lissafi, in kayi mai kyau a rubuta, in kayi mara kyau a rubuta. Faman wajada khairan, wanda ya tarar da alkhairi bayan mutuwarsa, falyahmadillah, sai ya ma Allah godiya. Waman wajada ghayra zalika, wanda ya tarar da sabanin haka, fala yalumu illa nafsahu, kar ya zargi kowa face ransa. Wannan kuma babu shakka hadisi ne mai tasiri. Shi yasa Abu Idris, Imam Bukhari ya ce Abu Idris al-Khawlani idan haddasa bi hadha al-hadith, idan ya bada labarin hadisin nan, jafa ala rukubatayhi, yana gurfana kan guwayensa, sai ya gurfana kan guwayensa kafin ya karantar da wannan hadisi. Wannan yana cikin salo na wasu daga cikin tabi'ai da kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda daraja maganar Allah da ta manzo, saboda daraja maganar Allah, saboda tasirin wannan hadisi, kuma hakika haka ne. Saboda haka kada duniya ta rude mu, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya fada mata'ul ghurur jin dadi ne na rudu wanda da ka mutu ka bashi mu yi kokari mu gyara makomar mu wannan ita ce ni'ima mai tabbata har abada Allah ya ba mu ladan abin da muka fada daidai Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure ai ta hakuri game da tambayoyin da aka rubuta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب